Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 8 ga watan Maris na shekarar 2022. Bayan labarin duniya, za a ji cewa rahotanni daga jihar Kano na nuni da cewa ɗan majalisar dokokin jihar na yunkurin jige shugabansu da mataimakinsa bisa zargin goyon bayan wani ɗan takarar gwamna a zaɓe mai zuwa.
Idan ba san da wannan labarin ba, ba san kuma daga inda ya taso ba, kuma ba san ba masababin taso. Dan wannan tafiyar ma da muka yi da ni da speaker da chief din da deputy majority da muka dawo daga majalisar dokokin jihar Kano, muka zo muka wakilce majalisa a Abuja.
Muna tafa da ƙarin bayani. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kori, sai kuma muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Mai bayar shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky shawara ya ce an samu ci gaba a tattaunawa zagaye na uku da aka yi ranar Litinin tsakanin masu shiga tsakani na Ukraine da Russia. Tattaunawa ta mayar da hankali kan samar da amintattun hanyoyin da za su baiwa fararen hula damar tserewa daga yakin. Amma Mikhailo Podolyak ya ce babu wata babban nasara da za ta taimaka wajen kawo ƙarshen rikicin. Podolyak ya ce akwai wasu ƙananan sauye-sauye masu kyau game da dabaru na hanyoyin shigar da jin ƙai, amma bai bayar da ƙarin bayani ba bayan tattaunawar da aka yi a Belarus. Rasha ta ba da sanarwar tsagaita wuta a ranar Litinin domin baiwa 'yan ƙasar ta Ukraine damar barin wasu garuruwan da aka yi wa ƙawanya, bayan yunkurin kafa wata hanya mai aminci ga fararen hula ya wargaje a ƙarshen mako. Sai dai babu wata alama a daren jiya Litinin cewa hare-haren da Rasha ke kaiwa Ukraine zai tsaya. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta samu koma baya mafi girma cikin sama da shekaru guda jiya Litinin, yayin da tashin farashin man fetur ke barazanar dakushewa hauhawar farashin kayayyaki a tattalin arzikin duniya. Kamfanin S&P 500 ya faɗi da kashi uku, mafi girman koma bayansa a cikin watanni 16, bayan gangan mai a Amurka ya haura dala 130 a dare ɗaya, bisa yiwuwar Amurkan na iya hana shigo da kayayyaki daga ƙasar Rasha. Kasuwar hannayen jari a duniya ma sun faɗi da sanyin safiyar yau sakamakon yadda harkar mai ta sauya. Farashin zinariya da ke auna tashin hankalin da kasuwar hannun jarin Amurka ke ciki shi ma ya tashi, ko da yake ba kamar lokacin da farashin mai ya kai ga ƙoƙoluwa ba. Wani binciken da aka buga jiya Litinin ya nuna cewa ƙurmin Amazon yana fama da sauyin yanayi da sare-saren itatuwa ba tare da sassauci ba, yana rasa ƙarfinsa na murmurewa kuma zai iya rikidewa daga ƙurmi zuwa daji shigen savanna, wanda hakan ke da illa ga yankin da ma duniya baki ɗaya. Masu binciken sun yi gargaɗin cewa binciken na nufin ƙurmin ko dajin Amazon na iya tunkara faɗawa wani hali cikin sauri fiye da yadda aka fahimta a baya. Juriyar da ƙurmin yake yi ta ragu ciki fiye da kashi uku cikin huɗu na dajin, wanda ya ƙunshi rabin dazuzzukan duniya. Masu binciken sun rawaito a cikin mujallar Nature Climate Change. A yankunan da suka fama da ɓarna ko fari, ƙarfin dajin na iya komawa baya yadda yake ya ragu da kusan rabi, inji Mawal Lafin Tim Lanton, daraktan cibiyar kula da gandun daji ta jami'ar Exeter, ya shaida wa kamfanin lancin labarai na AFP.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Rahotanni daga jihar Kano na nuni da cewa 'yan majalisar dokokin jihar na yunkurin tsige shugabansu Honorable Hamisu Ibrahim Cidari da mataimakinsa Honorable Zubairu Hamza Masu, saboda zarge-zargen cewa suna goyon bayan tsohon shugaban majalisar Honorable Kabiru Alhassan Rurum a burinsa na neman takarar gwamnan Kano a jam'iyyar APC mai mulkin jihar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kori.
Bayanai sun ce shugaban masu rinjaye da mai tsawatarwa a zauren majalisar kana da tsohon shugaban majalisar dokokin ta Kano Honorable Abdulaziz Garba Gafasa su ce rike da raga mazartar da wannan yunkuri bisa kulawar kwamishinan ƙananan hukumomi Murtala Sula Garo. sai dai a zantawar mu da shi ta wayar tarho shugaban masu rinjayen honorable labaran Abdul ya ce
tsakanin Allah ban sani ba wallahi ni dai ban san da wannan labarin ba ban san kuma daga inda ya taso ba kuma ban san ma masababin taso shi dan wannan tafiyar ma da muka yi da ni da speaker da chief din da deputy majority da muka taho daga majalisar dokokin jihar Kano muka zo muka wakilci majalisa a Abuja
kuma gashi an ce kai ne kake jagorancin sha'anin sauyi shugabanci a cikin ita wannan majalisa ta Kano
to ga tun daga ni ka faɗi kuma ka ga na kareta kuma tun da kuma nemi wani kuma da za ta ci ne yake
kenan kun fasa ne an samu daidaito
da mun ba a fara ba balanzana ma a ce an fasa babu ma labarin ma babu shi ma ban san da shi bane
shin gaskiya ne cewa kuna goyen bayan takar shirin rumdin tunda ka ce wancan zance na tsigiya babu shi
wallahi babu shi kuma ai magana a Kano magana takara ɗan takara kai sai nan da yawa
kenan ba kwa goyen bayan shi honorable rurum akan takarar sa ta neman ya zama gwamnatin Kano
ba duk wannan magana bace mu magana da nake maka ita ce magana akan magana ta za a tsige speaker da deputy speaker wannan magana ƙarya ce babu ita ba mu san da ita a majalisar dokokin jihar Kano
amma an alakanta wancan zancen goyen baya ne da zancen tsigewa
ni ba wannan magana ga zancen mai ba ni magana da kawai nake tabbatar maka akan magana tsigiya babu ita ita ce kawai magana ta ne
na tuntubi kwamishinan kananan hukumomi da sha'anin masarautu na jihar Kano Alhaji Murtala Silagaro ya ce ba shi da wata masaniya dangane da wannan batu yana mai bayyana zancen da cewa maras tushe ne ballantana makama to amma shi honorable Kabiru Alassar Rum wanda zargin goyen bayan takarar sa ta zama gwamnatin Kano ce ta haifar da wannan yunkuri na tsige shugaban majalisar dokoki da mataimakin sa na cewa
ban yi mamaki ba saboda ganin irin yanayin da ake daukar harkokin nan na takara a jihar Kano kuma a cikin jam'iyyar mata APC ana mai da abun kamar dole kamar a sassa mutane kamar kuma dai ba demokradiyya ake so a yi ba to dai yanzu abin da aka saya faru a jihar Kano ba zan mamaki ba domin kwana-kwanan nan an yi taro a Rano na ga irin gayya da aka yi daga sauran kananan hukumomi da aka tada hankali a ƙarshe ma har yaranmu dai ya rasa rayuwarsa kuma waɗansu da dama an ji musu ciwo
irin waɗannan abubuwan faruwarsu kana ganin zai girgiza ka ko kuma ya canza maka tunani game da ƙoƙarinka na ka zama gwamnatin Kano
kamar yadda ka sani na shugabancin majalisar dokokin jihar Kano a karo biyu na farko irin wannan kullakullar aka yi ma na farko da za ta to amma da yake Allah ya san cewa ba ni da haƙi a ciki Allah cikin ikonsa ya kaddara na sace dawowa na gama ta lafiya na saukar lafiya kuma na ciwo majalisar tarayya saboda haka irin wannan gwamnati mun saba da ita irin wannan katsalandan mun saba da ganinsa ba wani sabon abu bane illa dai muna addu'a kamar yadda muka yi nasara a baya yanzu ma Allah ubangiji ya bamu rinjaye
baya ga Kabiru Rurum akwai sanata Barau Jibrin da barista Ino Ibrahim Waya da kuma Abdulsalam Zaura a jerin waɗanda ke muradin APC ta ba su tikitin takarar gwamnatin Kano domin gadar gwamnati Abdullahi Umar Ganduje wanda ke kammala wa'adinsa na biyu a watan Mayu na baɗi idan Allah ya kai mu Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai gasar filu dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Wani dan bindiga daga jihar Texas ya jagoranci masu zanga-zangar da suka mamaye yan sanda tare da zama rukuni na farko na masu tayar da kayar baya da suka shiga ginin majalisar dokokin Amurka a bara Wani mai shigar da ƙara na gwamnatin tarayya ya faɗa jiya Litinin a wajen rufe shari'ar farko ta masu laifi kan tarzomar. A yau Talata ne masu taimakawa alkali kan shari'ar mutane 12 za su fara tattaunawa kan shari'ar Guy Wesley Rapid bisa zargensa da kutsawa cikin majalisar dokokin ƙasar da makami da bindiga a ƙugunsa tare da tsoho baki kan jami'an 'yan sanda da ke gadin kofar majalisar dattawan. Ana kuma tuhumarsa da yin barazana ga 'ya'yansa matasa idan suka tsegunta wa jami'an tsaro bayan harin da aka kai ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. Mataimakiyar lauyan gwamnatin Amurka Risa Bakowa ta shaidawa alƙalan cewa Rapid ya tuka mota zuwa birnin Washington DC da nufin hana majalisar ba da tabbacin nasarar zaben shugaba Joe Biden su kuma ruguza majalisar tare da fitar da 'yan majalisar daga ginin. Rapid cikin alfahari ya kunna wuta wanda ya bada damar wasu a cikin gungun mutane su mamaye jami'an 'yan sanda na ginin majalisar ta Capitol inji mai gabatar da ƙara yayin muhawarar rufe shari'ar. Shi dai mutumin da ake zargi Rapid mai shekaru 49 dan asalin garin Willy ne dake jihar Texas bai bayar da shaida ba a shari'ar da aka yi masa wanda aka fara ranar Laraba da ta gabata. Lauyan dake kare William Wedge bai kira wasu shaidun kariya ba bayan masu gabatar da karan sun kammala bayanansu. Daga ƙarshe tawagar manyan jami'an Amurka ta ziyarci ƙasar Venezuela domin tattauna da mambobin gwamnatin shugaba Nicolas Maduro domin duba yiwuwar sassauta takunkumin da Amurka ta kakaba babbar ƙasar mai haƙar mai. Sakatariya ya labaran fadar White House John Psaki ta faɗi jiya Litinin cewa tawagar ta Amurka ta tattauna batutuwa da dama da suka haɗa da batun samar da makamashi da kuma kiwon lafiya da jin daɗin Amurka wanda ake tsare da su a can ƙasar. Majiyoyin da suka shiga tattaunawa sun shaidawa kafafen yaɗa labarai cewa tattaunawar ta shafa watanni tana aiki a bayan fage, amma ta ɗauki wani sabon salo cikin gaggawa bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Yawan man fetur na Venezuela ya ragu a cikin shekaru 20 da suka gabata, ya ragu daga kusan ganga miliyan 3 a kowace rana a cikin 2002 zuwa ƙasa da ganga 800,000 a kowace rana a farkon wannan shekarar a cewar OPEC. Duk da haka fitar da ɗanyen man da ƙasar ke fitarwa zai iya magance taɓarɓarewar takunkumin da aka kakabawa Rasha. Ƙasar da ke kudancin Amurka kuma ita ce babbar aminiyar shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a yankin yammacin duniya.
Gaida Sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5, kuma kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba mi ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
A jihar Niger yanzu ba mu da makaho 15 ko 13 wanda suke da NCE, kuma akwai masu digiri da kuma masu diploma, wanda dokar Najeriya ta ba mu daman cewa duk wani ma'aikacin za a dauka akwai 5% disabled ne na kasa suri ba ba mu nan daman ba
a sani na akwai wata doka da aka zartar cewa duk wani daukan aiki za a yi akwai wani kaso da ya kamata a kula da na kasa su makaji ma na ci
ai mana ita dan in ba ita kai ba ba za ka rage yawan na kasa su akan titi da kuma sanin ina za su je ba
yau shirin na dauke ne da batutuwan da suka shafi haƙoƙin na kasa su a jihohin Niger da Kano a dakace mu
yau ga wasu nan su ke nukura don mun san kan ce mun nasara wasu ma a ciki na su sun fara hada gun matsakani don akara ko hwagama ko sandara
to madalla masore makafi a jihar Niger ta tsakiyar Najeriya sun ci haƙoƙinsu da dokokin ƙasa suka halatta musu sun shiga cikin mawuyacin hali a hannun hukumomin jihar domin kuwa kashi 5 cikin 100 din nan na guraben aiki da doka ta ce a warewa masu na kasa baya sabuwa al'amarin da ke mayar da hannun agogo baya ga ita kanta yunkurin gwamnati na dakile barace-barace da ake cewa su na kasa sun na yi a birni da karkara na sassan Najeriya Alhaji Isa Mustapha Daja shine shugaban kungiyar makafi ta Najeriya rechan jihar Niger ya magantu dangane da wannan batu
mu masu na kasa bi mana makafi a jihar Niger yanzu ba mu da makaho 15 ko 13 wanda suke da NCE kuma akwai masu degree da kuma masu diploma duk akwai to 2019 kafin a election an doki ma'aikata teachers 25 local government na jihar Niger an doki ma'aikata wajen mutum 2,500 teachers babu makaho ko guda daya a ciki yanzu kwanan nan an dauki ma'aikata kuma yanzu a state level wanda dokar Najeriya ta bamu daman cewa duk wani ma'aikaci da za a dauka an biya ministry ne akwai 5% disabled ne na kasa su ne ba ba mu nan daman ba yanzu haka abin da ke tafiya ma yanzu haka ana shirye shin dokan ticoci a karam kuma mashi wanda ne shine origin ina wanda na kira da wani daga cikin babban karam kuma mashi wanda ba zan fadi sunansa ba a yanzu nake ce mai ga ni za a dauka ticoci kuma ni kadai ne makaho ma a mashi guda ke da NCE a doke ni aiki yake ce min ai ba zan iya koyarwa sun da ba na gani sai nace mai a zan iya koyarwa sun da ai secondary ma da masu gani kuma da native dina COE ma da masu gani ko native dina ma ai masu gani na koyar saboda kana da method din koyar da masu gani saboda kana muna kuka gama gwamnati cewa dan Allah duwa mun idon rahama kamata a ce idan aka zo dokan ma'aikata a dinga mana adalci a dokan mu kuma kana doke sauran masu gani
to yanzu kana nihin gaba daya ku makafi da sauran masu na kasa ba a dauka ku aiki ko ko dai yayi kadan ne daukar aikin da ake
gaba daya ba a doka ina ga shekara 6 da suka wuce zuwa yanzu kaho uku na sani wanda aka dauka da farmcraft zuwa bidda blind center na bidda yanzu idan ka je makarantar makafi nan special school namu nan cikin garin Benin yan ka je akwai blind department malami da ke koyarwa makafi mutum biyu da makahi sauran dun masu gani kurame ka ga za ka ga malami na koyarwa haka dan haka shi special education amma ba kurma bane mai gani ke koyar da mai lafiya ne ke koyar da kurame saboda kana mu yanzu aka aikura ma sun fi mai yawa kuma sun fi mai yawa masu karatu ba dan na da kurame abokan da muka karatu su handicap lokaci ke primary school yanzu sai degree ko da suke degree a Jos ba su da aiki ba dokan mu ne gaba daya sarkin gura kuma yanzu ne yanzu yana degree anan COE NCA degree din shi ba dokan shi aiki ba dokan mu aiki muna da wannan matsala sosai a Niger
yanzu me kuke so ita gwamnati ta yi yau
abinda muke bukata shine a bi dokan gwamnati bi mana a kafa mana disabled commission don doka ta riga ta sa hannu a yin passing bill a national assembly kuma an ce gwamnati su yi koyi da abin da aka yi a matakin tarayya akwai disabled commission a Abuja to nan Niger sai abu da mai disabled commission idan ba za a bude ba to idan za a dauki ma'aikata percentage da aka ci a bamu 5% a bamu abun mu kuma za mu iya yi ba ba za mu iya yi bane ba saboda zai kauda wannan yawacin da muke ana zargin mu cewa muna bara mun ba su daga yanzu zuwa karshen shekaran gada muke ciki idan ba mu ga canji ba ana dokan aiki ba a dokan abun to gaskiya za mu yi zanga za kuma je kotu
to sai dai masana shari'a da dokokin kasa irin su barista Shehu Kagara wani lauya mai zaman kansa a jihar ta Niger sun yi tsoka ci dangane da wannan al'amari
shi haƙƙin dan adam a koyaushe abun kiyayewa ne da duba a sani na akwai kaso akwai wata doka da aka zartar cewa duk wani daukan aiki za a yi akwai wani kaso da ya kamata a kula da ta kasar su makashi ma na ci doka ce ta ba su dama bai kamata su hukumar ba da ilimi na bai daya haka kawai su yi biris da wannan kuma su kawo wani dalili su yi biris da kaunafin da makashi suka kawo ba
su kana ne su makafin tabbas an danne musu wannan haƙƙi nasu koko me kake nufi
to in ba a danne ba ai ba za su yi to yanzu sun koka duniya ta ji to shi sai ne dauki matakin da zai magance wannan koken nasu akwai wani gurbin da zai iya sa su wanda ba ko koyarwa kadai ba
shi wannan shugaban makafin nan ya mai barazanan kaman za su iya zuwa kotu idan har ba a biya musu bukatar su ba kana ga yana da haƙƙi ya tafi kotun
akwai hanyoyi da dama na yanzu na magance matsaloli ba sai kotu ba ban ba su shawara ni a matsayina na lawyer masanin shari'a in ba su shawara ya garzaya kotu kai tsaye ba sai su ƙara rubutawa ko su kai koken su a kungiyar koke ta kasa akwai ta jihar Niger, akwai ta kasa gabaɗaya, akwai kungiya na Human Rights Commission National gabaɗaya a Niger. Kuma zuwa kotun shine abin da ba a so, domin gwamnatin zai kai ƙara, gwamnatin yake so ta bashi aiki. Ka koga a tsarin ɗaukan ma'aikata na ƙasa babu tilasti akan ɗaukan aiki ko rashin sa.
To nan gaba a cikin shirin za mu je ɓangaren hukumar kula da ilimin bai ɗaya ta jihar ta Niger a dakace mu.
Afirka mutum ne ɗan dake hanshaƙi kuma ingantacce, mai ƙarfi ga shi amintacce, da basira ilimi ta tacce, da fari da baki miji ko na mace, harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa, yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi kote na sasamu.
Masu ware Alhaji Abdulkadir Shehu na Funtuwa shine shugaban hukumar kula da ilimin bai ɗaya ta jihar Niger, wato SIBEIB, kuma ya fayyace dalilansu na ɗaukar wancan mataki a kan su makafi na jihar ta Niger.
Simudi a nan makarantun firamare ba mu da wannan dokar, za mu ɗauke su aiki su je suna koyawa mu firamare, a ce yau na kasance ko makaho je na koyi bani mai ido, ba mu da wannan dokar tukunna.
Bayanan da suka yi cewa makarantun masu ido suka je suka yi practical ɗin nan nasu, duk a lokacin nan ba a ce ba su da ido ba.
To mu a yanzu dai mu dai a nan dai hukumar ba da ilimin bai ɗaya na jihar Niger, makarantunmu da ba mu taɓa samun cewa an kawo wani kurma ya zo koyarwa na gwajewa ta cikin practice.
Me shawara?
To sai dai wani ce doka da za a keɓe musu wajensu, a ɗauki yara makafi da wurare da dai na kasassun za a iya ɗaukar su, a aka yi wannan dokar zai kyau.
Kana nihin gaba ɗaya Niger ba wata firamare da take ta na ƙasassu ko kuma masu fama da lalura?
Muna da firamare a Bidda, su ma nan ba a fara kai malamai makafi ba, akwai firamare namu na ƙasassu, sannan kuma muna da sakandare na ƙasassu, kuma hukumar ba da ilimi na bai ɗaya na ƙasa baki ɗaya suna taimaka ma waɗannan makarantun. To in aka yi wannan dokar na ɗaukar su, to haka tunda muna da firamare a Bidda, muna sakandare a Namina, kaga za a ɗauke su don zuwa suna koyarwa. Tunda har sun je su yi makarantar kuma suna shaidan takardarsu na wannan makarantar, kuma za mu ɗauke su.
Su ma dai da kasassu a jihar Kano sun fara korafi kan jan kafar da suka ce gwamnatin jihar Kano na yi wajen kafa hukumar da za ta kula da walwala da kuma muradunsu da ma jin daɗinsu baki ɗaya, wato kwatankwacin hukumar da gwamnatin tarayya ta kafa mai shalkwata a birnin tarayyar ƙasar Abuja. Malama Aminu Ahmad Tudun Wada shi ne mataimakin shugaba na biyu na ƙungiyar a jihar Kano.
Ai mana ita, don in ba ita kai ba, ba za ka rage yawan nakasassu a kan titi da kuma sanin ina za su je ba. A jihar Kano yanzu kaɗai a local gamman guda 44 da muke da su, daga wanda ya gama secondary school zuwa wanda ya gama NYSC, muna da su sun fi 500 wanda suke da wannan karatun. To amma in ba wannan hukuma aka yi ba, ita ce za ta iya mana 5% a duk kowace ministry a kowane company. In ba haka ba, ba za a rage ba. Na kasassun nan muna da yawan da a Najeriya fa mun kai mutum miliyan 25, amma na kasassu na zahiri. Kasan na kasa ta zahiri muna da guda 7, akwai na kasa ta baɗini muna da guda 5. Na kasa ta zahiri gurgu, makaho, kurma, kuturu, zabaya, spinal cord, wada, wannan in ka gansu kawai ka ga na kasassu. To akwai kuma na kasa ta baɗini, akwai masu hawan jini, akwai masu ciwon suga, akwai masu sikila, akwai masu paralyze, akwai masu yoyon fitsari. Kaga wa'innan su na kasassu ne na baɗini.
Aminu Ahmad Tudun Wada kenan mataimakin shugaba na biyu na ƙungiyar nakasassun Najeriya reshen jihar Kano, kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Mustapha Nasiru Batsari, Mahmud Ibrahim Kuri daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Kanko ka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman.
A gaida Mahmud Ibrahim Kuri. Yanzu kuma lokaci ne da Sula Muminu Barma zai kawo mana sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta tsawaita dokar ta ɓaci a wasu gundumomin jihar Tilaberi da na jihar Tawa da baki ɗayan jihar Difa. a ci gaba da karfafa matakan murƙushe matsalar tsaron da ake fama da ita a waɗannan yankuna. Jaridar ta ce taron majalisar ministoci na mako-mako ne ya bada sanarwar ɗaukar wannan mataki da ke zuwa lokaci guda da matakin tsawaita dokar ta ɓaci a fannin kiwon lafiya a baki ɗayan ƙasar ta Nijar. Jaridar Lanketer na cewa a yanda shugaba Muhammad Bazoum ke gab da cika shekara guda da ɗarewa karaga, hukumomin Nijar sun cafke wasu mutanen da ake zargi da yunkurin juyin mulki. Mutane da dama ne ake tsare da su yanzu haka a ofishin rundunar tsaron Gendarmerie National da ke nan Yamai. Jaridar ba ta yi wani cikakken bayani ba a game da wannan al'amari, illa kawai ta yi tunatarwa a kan cewa Isu Muhammadu a tsawon shekarun da ya yi a kan karagar mulki ya yi ta shelar samun nasarar murƙushe yunkurin juyin mulki aƙalla uku. Jaridar Murya na cewa cutar murar tsuntsaye ta yi sanadin mutuwar tsuntsaye sama da 90,000 a ƙasa da mako guda a jihohin Yamai, Doso da Talabiri, waɗanda suka haɗa da kaji da agwagi da 'yan tsaki. Jaridar ta ce duk da irin ƙoƙarin da hukumomin kiwo suka sa gaba da haɗin gwiwar hukumar lafiya ta OMS ko kuma WHO don ganin an murƙushe wannan annoba, ana fuskantar matsaloli wajen gudanar da ayyukan tsarkake gonakin kaji, musamman ma a wajen masu kiwon kaji irin na gargajiya, da ɗaya ɓangare raunin da ke tattare da dokar hana shigo da kaji daga ƙasashen da suke fama da annoba. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce wasu gwamnan jami'an kiwon lafiya da na ayyukan bunƙasa kiwo da na tsaftar muhalli sun kammala ɗaukan horon da ƙungiyar USAID ta shirya domin ba su damar ƙara gogewa akan aiki. Jaridar ta ce wannan wani ɓangare ne na ayyukan haɗin gwiwar Amurka da Jamhuriyar Nijar ta hanyar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa a ci gaba da lalubo hanyoyin rigakafin masassarar cizon sauro. Saboda haka waɗannan jami'ai za su mayar da hankali wajen ayyukan bincike a karkara akan batutuwan da ke da nasaba da kiwon lafiya. Makarkare da jaridar Le Nouveau Républicain wacce ke cewa masu sayar da iskar gas na ci gaba da cin karansu ba babbaka a kasuwannin biranen Jamhuriyar Nijar, inda suke tsawwala farashin iskar gas ɗin ya sauran su, duk kuwa da cewa dokokin ƙasar sun ƙayyade farashinsa. Jaridar ta ce ko a watannin baya hukumar Arse mai alhakin kula da ruwa da wutar lantarki da makamashi ta ƙayyade farashin da ya kamata a sayar da kwalbar iskar gas a faɗin ƙasar ta Nijar, amma masu wannan sana'a suka yi fatali da wannan tsari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla gaida Sule Mumuni Barma, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Mai bayan shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky shawara ya ce an samu ci gaba a tattaunawa zagaye na uku da aka yi ranar Litinin tsakanin masu shiga tsakani na Ukraine da Rasha. Tattaunawa ta mayar da hankali kan samar da amintattun hanyoyin da za su baiwa fararen hula damar tserewa daga yakin. Amma Mikhailo Podolyak ya ce babu wata babban nasara da za ta taimaka wajen kawo ƙarshen rikicin. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta samu koma baya mafi girma cikin sama da shekaru guda jiya Litinin, yayin da tashin farashin man fetur ke barazanar dakushe hauhawar farashin kayayyaki a tattalin arzikin duniya. Kamfanin S&P 500 ya faɗi da kashi uku, mafi girman koma bayansa a cikin watanni 16, bayan gangan mai a Amurka ya haura dala 130 a dare ɗaya, bisa yiwuwar Amurkan na iya hana shigo da kayayyaki daga ƙasar Rasha. Wani binciken da aka buga jiya Litinin ya nuna cewa ƙurmin Amazon yana fama da sauyin yanayi da sare-saren itatuwa ba tare da sassauci ba, yana rasa ƙarfinsa na murmurewa kuma zai iya rikidewa daga ƙurmi zuwa daji shigen savanna, wanda hakan ke da illa ga yankin da ma duniya baki ɗaya. Masu binciken sun yi gargaɗin cewa binciken na nufin ƙurmin ko dajin Amazon na iya tunkara faɗawa wani hali cikin sauri fiye da yadda aka fahimta a baya. Wani ɗan bindiga daga jihar Texas ya jagoranci masu zanga-zangar da suka mamaye 'yan sanda tare da zama rukuni na farko na masu tayar da ƙayar baya da suka shiga ginin Majalisar Dokokin Amurka a bara.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.